Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 25 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ana ci gaba da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulki wanda za a yi a gobe. Shugaban kwamitin shirya taron kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya yi ma muryar Amurka ƙarin haske dangane da taron.
Ya ne abu cikin adalci, akwai akwatuna na zaɓe aka shirya kuma wuraren zaɓe kamar 17 da jihar, saboda a yi da sauri a gama.
Sai kuma jihar Taraba, inda mazauna yankin Sarkin Kudu da ke ƙaramar hukumar Ibbi suka yi fito na fito da masu garkuwa da mutane har suka kashe 2 daga cikin miyagun. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, bayan nan kuma muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan, ga Ibrahim da labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani ƙirƙirar makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata, tare kuma da cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ne ya jagoranci kaddamar da makaman a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na ƙasar. Kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba Kim, wanda ke saye da rigar jacket ta fata, yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake maƙale makaman da kuma lokacin da ake killa shi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. A wani rahoto na safiyar yau Juma'a, kafan labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce gwajin makami mai linzamin samfurin Hwasong-17 ɗin wani ɓangare ne na jaddada ƙarfin Koriya ta Arewa ta fuskar nukiliya. Makamai masu linzami na Rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a ƙasar Ukraine, abinda wasu jami'an Amurka uku masana bayanan sirri game da al'amarin suka gaya ma kafan labarai ta Reuters kenan, wanda ka iya zama dalilin cikas da Rasha ta yi ta samu a mamayar da ta yi. Tun bayan da shugaba Putin ya bayar da umarnin mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Rasha ta kasa cimma ko da mafiya ƙanƙanta na manufofinta, kamar kassara sojojin saman Ukraine, duk wadda cewa ta fi yawan sojoji. Jami'an na Amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin saka sunayensu saboda kasancewar bayanan masu sargaɗiya, ba su gabatar da hujjojin da za su tabbatar da wannan ikirarin nasu ba. Kafan labarai ta Reuters ba ta iya tabbatar da wannan adadi daga wasu majiyoyi na daban ba. Jiya Alhamis, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Hillary Clinton da wasu 'yan jam'iyyar Democrat da dama a kotu, yana mai zarginsu da yunkurin murɗe zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar Rasha. Ƙarar ta kunshi ƙorafe-ƙorafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya shafaɗi a tsawon shekaru 4 da ya yi a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton, kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ikirarin cewa shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kada shi ne a zaben shekara ta 2020. Sanadiyar gagarumin maguɗi ba tare da gabatar da hujjar zargin ba. Ta wajen haɗin gwiwa, waɗanda ake zargin suka yi maƙarƙashiyar ƙago wata ƙarya cewa ɗan takarar Republican mai ja da su Donald Trump na haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba. A cewar tsohon shugaban ƙasar a ƙararsa mai shafuka 108 da ya shigar a kotun tarayya da ke jihar Florida, mai wakiltar Hillary Clinton ya ƙi mai da martani bayan da aka tuntuɓe shi. Kwanaki 5 bayan faduwar wani jirgin sama samfurin jet a yankin kudancin China mai yawan tsaunuka, har yanzu ba a san musabbabin wannan hatsarin ba, a yayin da kuma ake ci gaba da nemo ɗan akwati na biyu na naɗar bayanan tafiyar jirgin zuwa yau ɗin nan Juma'a. Ɗaruruwan mutane, yawancinsu saye da fararen rigunan kariya, da binciken wurin da jirgin ya faɗi da kuma inda baraguzai suka warwatsu a gangaren tsaunuka, suna ta neman ɗan akwati mai naɗa bayanan tafiyar jirgi da wasu sassan jirgin da kaya da kuma sassan jikin mutane 132 da suka halaka a wannan hatsarin. ruwan sama da aka yi tayi ya kawo cikas, haka kuma kasancewar wurin a can wani lungu, wanda don haka sai da aka yi ta amfani da karnuka da wasu kayan aiki na hannu. Gwamnatin Najeriya ta jaddada kudirinta na inganta tsarin kiwon lafiya na matakin farko. Daga Abuja ga Shamsiyyah Hamza Ibrahim da rahoton.
Taron wanda aka yi wa take da sake fasalta ayyukan kula da lafiya a matakin farko na zuwa ne karkashin ma'aikatan lafiya ta ƙasa tare da haɗin gwiwar hukumar kula da harkar lafiya a matakin farko ta Najeriya. Ya kuma haɗa masu ruwa da tsaki a sha'anin lafiya a ciki da wajen ƙasar da nufin tabbatar da cewa duk wani ɗan Najeriya da ke tsakanin nisan kilomita 5 daga inda yake ya samu wadataccen kiwon lafiya. Dr. Faisal Sha'ib shine shugaban hukumar ta kula da lafiya a matakin farko a Najeriya.
Today's primary healthcare summit.
Wannan taro wani yunkuri ne na hada dukkan ayyukan da aka yi ta yi cikin shekaru. Mun sake fasalta harkokin lafiya a matakin farko wanda yake zama tushen samar da kiwon lafiyar mu tare da tabbatar da cewa mun gyara duk wani abu da ya lalace da kuma duba duk wasu dabaru da ake bukata don samar da kiwon lafiya nagartacce ga 'yan Najeriya. A halin da ake ciki dai, sama da kashi 70 cikin 100 na cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko a Najeriya ba su da ingantattun ababen more rayuwa, magunguna da sauran abubuwan kula da lafiya, uwa uba ga karancin ma'aikata. Ko da yake dai Farfesa Aliyu Fati, tsohon shugaban hukumar Kana, tsohon minista a tarayyar ta Najeriya, ya ce ba a makara ba domin akwai sauran aiki nan gaba.
Za mu ce a yanzu ba a makara ba, akwai aiki a gaba domin lafiya shi mafi muhimmanci wa kowane dan adam. Abu ɗaya wanda talabi ke damuwa da shi ne haka lafiyar shi.
Shamsiyyah Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiyyah. A ƙarshe, 'yan tawayen Tigray sun amince da yarjejeniyar kwance ɗamara a yau ɗinnan juma'a, wanda wannan wani sauyin al'amari ne a yakin da aka kwashe kimanin watanni 17 ana gwabzawa a arewacin Habasha, biyo bayan shelar da gwamnati ta yi ta yarjejeniyar kwance ɗamara ta illa masha Allahu saboda dalilai na jinƙai. 'Yan tawayen sun faɗi a wata takardar bayani da suka tura ma kafar labarai ta AFP cewa sun himmantu ga abin da suka kira aiwatar da matakan tsagaita wuta nan take, sannan suka yi kira ga hukumomin Habasha da su gaggauta tura kayan agajin gaggawa a yankin na Tigray.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni, kuma za mu fara ne daga birnin tarayya Abuja, inda ake ci gaba da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulki. Shugaban kwamitin shirya taron kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya yi mamurya Amurka ƙarin haske dangane da taron. Umar Faruk ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
Ya ne abu cikin adalci, akwai akwatuna na zaɓe aka shirya kuma wuraren zaɓe kamar 17 da za a yi saboda a yi da sauri a gama da duka positions ɗin da su 'yan screening committee da APC suka ba mu cewa ga wanda za su tsaya zaɓe za mu ba su dama su tsaya zaɓe kuma za a yi a bayyane yadda kowa zai gamsu insha Allah.
To kun yi matsayi akan shugaban jam'iyya da kuma sakatare, wanda mun ga sanda kuka taro da shugaban ƙasa kuka ba da tabbacin cewa abun nan da aka tsara za a yi, don haka ba lalle ne cewa sai an shiga zaɓe ba. Amma idan aka ce akwai wanda za su kalubanci shi Abdullahi Adamu a wurin wannan zaɓen, za a ba su dama ko kuwa ba ma za a ba da dama a yi takara da shi ba idan akwai bukata?
Su janye kuma su dure a yiwuwar haka. Idan Allah ya sa sun janye ɗin, to haka Baba Buhari ya fi so. In kuma ba su janye ba, to dole a shiga zaɓe, saboda ita kanta sasanta tana da nata ƙa'idar, sai da yardar kowa da yardar wanda zai bari. Ba za a ce ba kawai ka sai form ka yi screening kawai shi kenan ba za ka shiga zaɓe ba, da ba haka ba ne.
To bayan wannan shugaban jam'iyya da sakatare, sauran mukaman da kuka fitar wa yankuna daban-daban, su ma zaɓen za a yi ko kuwa an daidaita cewa ba sai an yi maganar kada ƙuri'a ba, inda ba wasu ne suka yi kememe cewa sai su tsaya takara? shekara ba.
Dai kana magana sakatare ba mu san magana sakatare ba abinda Baba Buhari ya ce ayi akan cewa manne sauran sauran dukkan matsayi a ga yanda Allah da za a samu safanci a ciki din zai yi. To ni dai na san ayi magana cewa nan da mu kuma mun amince mu taya Baba Buhari roƙon sauran ɗan takara cewa mu'min domin su bari a samu sulhu. Sannan sauran makamai kamar yadda ka sani an rarraba su zon zon mutane kuma sun sai fom kuma ana takara. Za a ci gaba da tattaunawa a ga ko za a samu wani matsaya ta sulhu wanda wurin da ba a samu sulhu ba da yardar Ubangiji za a shiga zaɓe kuma za a yi dande dace.
Anya ba za a samu su da za su yi bita da kulli ba kamar idan ba su samu biyan bukata ba ko tsarin da suke so a bi ba su ce za su fice daga jam'iyyar. Idan aka samu irin haka kun wani tadadin shawo kansu ko ɗaukar matakan hana cewa wasu su yi kememe su bi jire?
Da wuya a samu saboda akwai kishi na jam'iyya kuma in Allah da yanda za a yi zaben kowa zai ga yanda aka yi shi cikin adalci. So ba na tsammanin cewa wani zai zo ya bujire ko ya ki tunda akwai kishin jam'iyya a ciki kuma ita harkar siyasa dama haka take. Yau ka samu gobe wani ya samu haka lamarin yake.
To Alhaji Badaru akwai abu da kake son 'yan ƙasa ko musamman 'yan jam'iyya ku su sani ko su yi amfani da shi wanda zai kawo ci gaba da ɗaukaka jam'iyyar nan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen yin wannan zaɓe na ta da shugabanninta?
To abinda zan roƙa dai ga 'yan jam'iyyar a duba kishin ta kar a duba buƙatar zuci domin in dai aka yi nasara kowa cikin farin ciki zai zama wani dole ya samu wani ba zai samu ba kuma aka damar demokradiyya take kuma gobe in aka yi kai ma sai ka samu.
Gwamna Abubakar Badari kenan shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar APC. A jihar Taraba kuma al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar ta Taraba sun yi arangama da masu garkuwa da mutane har suka kashe biyu daga cikin miyagun. Ga rahoton da Salisu Lado ya hada mana.
Wannan matsalar rashin tsaron dai ya dade yana cinwa al'umman arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya, ko da a baya-bayan nan ma matsalar rashin tsaron dai ya jawo rasarin al'umma sama da 32 a wani yanki na jihar Kaduna, sai dai su kuwa al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban su kuwa nasara suka yi akan 'yan ta'addan, inda mutane mazauna yankin Sarkin Kudu suka yi wa 'yan ta'addan koko in ce masu garkuwa da mutanen kofar rago da ya daga cikin al'umma da lamarin ya gudana a idonsu ya koshe mana yadda lamarin ya faru tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro.
Kwanakin bayan sun zo sun kira layin wani mutum cewa wai lallan sai da ya ajiye masa kuɗi miliyan 6, sai daga baya suka sake kira shi cewa ya ajiye masa kuɗi 600,000 kuɗin ricata da menene wanda za su dinga kiran shi kafin ya ajiye masa wannan kuɗin. Shi kuma wannan mutumin duka yi hala baki da waɗansu sunan anguwa duka ɗibi kun ma aka zuba cikin gana maguwa aka tafi da shi inda suka nuna ajiye masa wannan kuɗin. Suna ganin wa'annan to dama an jewaye wurin su kuma suna shiga kawai aka falon su ga wuta. Hukuma namu na nan suka tafi da mutane DPO aka je wannan wurin aka dibo gawakin mutum biyu wanda aka samu a wurin.
DSP Usman Abdullahi shine kakake rundunar 'yan sandan jihar Taraban, wanda kuwa ya shaida mana cewa lallai lamarin ya auku, inda aka yi wannan ba ta kashi tsakanin al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da kuma masu garkuwa da mutanen koko in ce 'yan fashin dajin.
An samu aukuwar haka din abun da yake faruwa da suka samu galaba akan wa'annan 'yan fashin din ba su bayyana cewa 'yan fashi ba ne. Al'umman gari kowa dai watse, to lokacin da aka samu gawakinsu sun ma fara lalacewa da kuma an kira duk al'umman da ke wannan bangaren ba da gane wa'annan mutanen. To shi ne ba mu tabbacin cewa lallai su ne wa'annan da ake maganan cewa mutanen gari sun musu kofar rago, kuma Allah cikin ikonsa ya ba su nasara kuma suka samu kashe wa'annan mutanen guda biyu. Lallai hakan an samu aukuwarsa.
Ko menene ma gwamnatin jihar Taraban za ta ce akan wannan batu, duba da cewa al'umman jihar Taraban sun dade suna cikin tararrari tare da fargaba na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane a jihar? Honorable Ahmad Adama Gasol da ke zama kwamishinan riko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraban, wadda ya ce kawo yanzu dai gwamnatin jihar tana iya kokari domin ta ga ta shawo kan wannan matsala.
Mai girma gwamnatin jihar Taraba ya kira sarakunan kana hukumomin Gashaka, Bali da kuma Gasol don wa'annan wurare ne wa'annan kanukun guda uku nan ne al'amuran wa'annan ta'adda yafi yawa. Bayan yayi zama da su ya umurce su da su tabbatar sun ja hankulan hakiman su da dagatan su da kuma su angoyi don hana ba da wasu mutane da ba san ko su waye ba wuri don zama.
Wannan matsalar rashin tsaron dai ya dade yana cinwa al'umman arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya. Lado Salisu M Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru ta fitar da yawan alƙaluma na masu ɗauke da cutar kwalara a jihohin Awale guda biyu, anda a yanzu haka adadin masu ɗauke da cutar na gudawa da amai ya kai sama da mutum 500. Haka dalika ana kulawa da su ne a asibitin gari Lumbe da kuma na Baminda, sannan kuma sama da mutum 50 ne suka rasu sanadiyar kamuwa da cutar da gudawa da amai a ƙasar ta Kamaru. Lafiya Musa Mamila Marashi ya ce gwamnati ta yi aniyar ɗaukar matakin gaggawa domin daƙile irin waɗannan annobar da suke shigowa cikin Kamaru, kuma ya ce za a shiga lungu da saƙo na ƙasar domin gudanar da allurar rigakafi nan take. Alhaji Baba Mustapha shi ne shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru na kamuwa da irin waɗannan cututtukan.
Me za ka faɗa a kan matsayin ka na shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi na cutar kwalara a gida-gida wanda kuke yi a ƙasar Kamaru?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato alluran rigakafi da muke yin shi nan saboda matsayin abun ya zo ya ci kasu, saboda shi cutar ta dawo da karfinta tana nan tana lahani ga jama'u. Mun fara alluran ma daga gidan kurkuku ne, muka alluran din na kwana uku ma a gidan kurkuku, saboda gidan kurkuku farko guri ne da yake matse, mutane suna na cunkuse kamar kwayan gyada. Dole a fara daga nan alluran rigakafi saboda ya kare jama'u da suke gidan kurkuku. To yanzu kuma muna bin gida-gida, sako-sako, kofa-kofa, ana yi mutane bayani a kai kafin mu so mu alluran din na su jama'u kuma cikin anguwa.
To yanzu a wannan cutar kwalara ya kake ganin jama'a za su karbi kira?
Jama'a za su karbi kira saboda yana nan hali yana kisa. Abun da yake kisa kuma dole jama'u su gamsu da shi. Don ba yau muka fara wannan ba, mun fara shi jama'a sun karbe shi da yawa. To yanzu ma da yawa suna tambaya yaushe za a fara. Muka ce musu ya guri ana shiryawa ne saboda yanzu aka gama da gidan kurkuku.
Dan Bala Malam Hamza shi ma ɗaya daga cikin shugabanni shirya shirya ya ce suna kokari mutu a gaya suka ce wa sun yi wa talakawa wannan allura na rigakafi kofa zuwa kofa domin ganin cewa an cimma nasara na gudanar da allurar rigakafi.
Baba Mustapha, a matsayinka na shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi na cutar kwalara wanda za ka yi farko kai a ƙasar Kamaru, to me ke faruwa ne? Shin za ku yaɗu ƙasar ne ga baki ɗaya ko kuma za ku shirya shirya?
Assalamu alaikum. Shi wannan daga kafin din na kwalaran din za mu yi a duka sa tun da yake a jihar sashin Baminda da sashin shi Boyannan an samu mutane daga suka samu wannan ciwon din fiye da 500. To a kan saman su ma ga kawai da 51 kai da suka rasa ayyukansu. To shi sa yanzu ya so yanzu gwamnati ta sa ga kare cewa za ta daga da wannan aiki wannan matsayin din na loran din na dukkan Kamaru don kowa ya samu jama'a san abin da zai so ba. Ko wadansu yan bada ce tasowa su zo sashin na kinga mutu da ya zuwa to guba ne sai kama wani da wani. Shi sa ba a so yanzu haka nan Kamaru a jika dan Kamaru ya samu wani dan matsala ko na kolora ko na covid nan ba a so. Shi sa yanzu muke kokon wannan abin da gwamnati.
A ina kuke samun wannan taimako na yin allurar rigakafi na kwalara din a Kamaru?
Ciwon na wannan taimako da muke samu na wannan organization na OMS na zancen lafiyar duniya, to su ne suke wannan suke ba mu wannan gudumawa wanda domin dole ya ada ya samu lafiya shi sa gina miki wannan abin din
wani kira zaka yi wa al'umman Kamaru domin su karbi wannan allura
eh kiran da zama al'umman Kamaru don Allah da su dauka kolora na kisa
Alhaji Ali shi ma mai fada aji ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da yace a daidai wannan lokacin da cutar ta gudawa da amai ko kolora take ci gaba da ruruwa a kasar
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alhaji Garba ai babu wani amsa da za a iya baya maka ka illa a ce maka rashin kulawa na gwamnati ko me yasa za mu ce rashin kulawa na gwamnati wato corona dai wato an san shi wannan cuta ne da yake zuwa daga kazanta wato kazanta ma kaga dai mutum dai bil adam dai baje tashi dauki abin kazanta haka yasa ka a baki shi ba wato kazanta da yake zuwa dangane da ruwa ruwa kuma da ake tace ruwa a dafa shi tukuna a raba mu mutane wannan aiki ne na gwamnati wato mun zabe ku na wato ku dafa muna ruwa ku tace muna ruwa ku ba mu ruwa mai lafiya ku kare lafiyar mu ku kare lafiyar ƴaƴan mu ku kare aikin mu ku kuma ba mu damar rayuwa a cikin lumana da jin dadi in gwamnati ta kasance ta sayar da kamfaniya wadanda ke dafa ruwa kuma take raba ma al'umma ake cewa wannan gwamnati wato ta kasance wanda ta sayar da al'umman ta gaba daya za a iya yi ma al'umman ta duk abin da aka dama don me yasa domin wanda ya sayi abu ba yanda zai sayi harka saboda yayi asara ba yanda zai sayi harka saboda yayi asara don kudi shi jesa wato gwamnati ta yi ta dauki kudi mu kuma mun ga so mu mutu wato miyon da ya saya ya ba mu irin ruwan da ya ga dama koko inda ya ga ma ba a biyan ruwan ma kai ba da ruwa ma wannan guje wannan cutar ya soma ne ya fi shekara uku ko hudu ya kasan Kamaru za mu kai shi kamar shekara biyar wanda gwamnati take ta rufe ido ta dauka daga Pinja Lum Manjo ka haura dai har kusa da Kusamba duk wannan kewayen din zaka samu cewa suna da mugun matsalan ruwa wato da kamar wuya ake samun ruwa a wannan gwajin za ka ga dai shi wannan tiyo wanda yake kai ruwa manyan garuruka yana ƙetarewa amma ƙauyukan ɗin da suke ruwan nan yake ƙetarewan ba su da ruwan ba su wannan dafaffen ruwan da ake cire mishi guba a ba mu ruwa mai lafiya ka ɗauki kamar lum nan tsakanin shi da ita da Sud-West kenan ko wato kudancin bangare da ake amfani da harshen ingilishi nan kilomita 12 ne ko 14 tsakanin su to su ma daga nan babu ruwan mai lafiya babu tafaffen ruwa bai za su sha inda al'umma suka kasance babu duk irin waɗannan ruwan to dole ne za su sha kowane irin ruwa bara an yi irin mutuwa haka a Lum aka irin mutuwa haka a Melon aga irin mutuwa haka a Jombe shugabannin kananan hukumomi suka fito suka ce sam mutuwan nan ba na kolera bane mutuwan nan wani abinci ne suka ci mai guba suka mutu za a nuna muka mutane 4-5 sun sha ruwa jaje kana ganin ruwan jajir sun sha amma ce muka a guba suka ci abinci suka mutu to kaga gwamnati tana danniya kwarai da gaske akan wannan ciwo tana kasancewa mai rufe ido akan wannan ciwo eh to dole ne al'umman mun dai ba ruwa mutum ba je rayu ba je kowani ruwa ya sha daga manya daga yara kowani ruwa su sha a ce maka wannan ruwan daga dutse yake fitowa a ji a ɗiba sha wannan ruwa a shikenan haka muka gan shi ga haske ga komai da komai a ji a ɗiba a sha to kaga dai wannan duk sakaci ne irin na gwamnati Allah yara kuma Allah ya sha wato su masu tafiyar da mu a yanzu nan wato su yi hankali su sai da za su yi su tafiyar da mu amma bai ba mu mamaki.
Mama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
A
ƙasar Jamhuriyar Kamaru an fara buga wasan larula na ƙasar kotun ƙalubale wadda aka yi a tsakanin club din LWD ta bangaren Baminga da kuma ASIC a Benin-Wala. Sannan kuma an sake fara buga ƙwallon club din ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman ma da club din Mbuda da kuma LWD mai kotun ƙasar Jamhuriyar Kamaru a hannunta. Sai dai Mbuda ta samu nasara da ci 1-0 a gaban club din LWD ta bangaren Bamindan. Kuma yanzu ƙasar Jamhuriyar Kamaru da ƙasar Algeria za su kara tsakanin su domin neman tikitin zuwa gasan cin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekarar 2023 nan mai zuwa. Akan haka ne Kwesi Lemani ya yi mini ƙarin haske kan al'amuran ƙwallon ƙafa da suke gudana a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Malam Awal Garba, kwarai da gaske an bude wasan league na ƙasar Kamaru wanda za buga a 2021 zuwa 2022 season, bayan an fara da kofin Kamaru inda aka buga wasa makon da ya wuce tsakanin PWB da Baminda da Astra na Duwala, wanda aka ga PWB sun samu nasara akan Astra da Duwala a ci ɗaya ba nema. Wasan shemu ce wasa ya yi kyau, final an buga final a gaban Prime Minister ƙasar Kamaru wanda shugaban ƙasa bai samu ya halatta ba, amma gwamnatin Kamaru da Prime Minister ne duka halittu wannan wasan wanda aka buga shi a birnin Yaounde a wannan stadium da ake kira Stade Amadou Ahidjo. Za mu ce wasa ya yi kyau, an buga ƙwallo, an fitar da reni. PWB da Bamenda sun samu nasara akan Asr, abinda za mu ce kenan na kofin Kamaru. Kasan za buga league shi an fara rufewa da kofin Kamaru, to alhamdulillahi an rufe da kofin Kamaru. Bayan kuma haka aka fara league, aka fara share fage da wannan team da take garin Buda wanda ake kiranta Bambutos da Buda, da su wanda suka ci kofin Kamarun in PWD da Bamenda, wanda club Buda ne ta samu nasara a gaban PWD da Bamenda a da ci ɗaya ba nema. Wannan wasan shemu ce shi ma an buga shi lamin lafiya don an ga harawan mutane sun halarci wannan wasan da dama, yan garin Buda da wanda ma suka zo da kewayen Budan har zuwa garin Duwala da Yaounde. Mu ce komai ya tafi da kyau, yanzu muna jira mu ga sauran wasannin da za buga na first day.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani irkekin makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata, tare kuma da cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ne ya jagoranci kaddamar da makaman a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na ƙasar. Kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba Kim, wanda ke saye da rigar jacket ta fata, yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake makale makaman da kuma lokacin da ake cila shi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. Jiya Alhamis, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Hillary Clinton da wasu 'yan jam'iyyar Democrat da dama a kotu, yana mai zargin su da yunkurin murɗe zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar Rasha. Ƙarar ta kunshi ƙorafe-ƙorafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya shafaɗi a tsawon shekaru hudu da ya yi a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. To kafin mu sallama da ku, bari mai amfani da wannan dama domin taya Usaini Hamis Abubakar da malama Aishata Abu Abdullahi Dauda Salihu Gurum murna dauran auren su da za a yi gobe Asabar 26 ga watan nan na Maris a babban birnin jihar Filato. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladders Gration wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu Nelson Lopez, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya.